Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 102.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lul FM a kasar Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen Hausa .com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka Ibrahim Kalmasi Garba ne da Yusuf Aliyu Harande shi da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci na dare A shirinmu za a ji cewa Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya ta dawo har ta fara zama za a ji cewa kuma an bada shawarar a kodi wasu manyan alƙalan Najeriya biyu yau za mu so ku kira wayar mu ku bayyana wato bayan labaran duniya kenan ku bayyana ra'ayoyinku kan alfanu ko rashin alfanun hanzar ta tura sojoji a wurin da ake ganin kamar dai abin ya fi karfin yan sanda lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa BUCP 2 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 BUCP 2
Jama'a assalamu alaikum. Jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya, Nikki Haley, ta yi murabus. Ta fada a lokacin da ita da shugaba Donald Trump suke zantawa da manema labarai a fadar White House, cewar wannan babbar karramawa ce a rayuwarta. A yau Talata ne aka ba da sanarwar barin aikin nata. Ta ce sai nan da zuwa ƙarshen shekarar nan za ta aje aiki baki ɗaya. Ita dai Haley, wacce tsohuwar gwamnan jihar South Carolina ce, tana ɗaya daga cikin mukarraban gwamnatin General Trump da ake ganin suna da matsayin suna da sassaucin ra'ayi. Sai dai naɗa ta da aka yi akan wannan mukamin na jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ya baiwa jama'a dama mamaki. Ganin cewar tana ɗaya daga cikin masu caccaka shugaba Trump a lokacin da yake yakin neman zaɓensa a shekarar 2016. 'Yan sanda a ƙasar Zimbabwe sun sha alwashin hana zanga-zanga da jama'a ke shirin yi don nuna rashin amincewarsu da ƙarin kuɗin haraji da aka saka akan kuɗaɗen da ake aikawa. Wani mai magana da yawun 'yan sanda ya ce ba da jimawa ba an saka dokar hana gudanar da duk wasu tarurruka a birnin Harare a sanadiyar gujewa yaduwa da cutar kwalara. Duk da haka masu rajin kare haƙƙin bil'adama sun ce ba shirye gaskiya ba tunda ana barin masu goyon bayan shugaba Emmerson Mnangagwa suna gudanar da nasu taron amma 'yan adawa kuwa sai a hana su. Zanga-zangar dai da ƙungiyoyin ƙwadugo da ke goyon bayan jam'iyyun adawa ne suka shirya ta. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta ce hukumomi za su gudanar da bincike a ƙaramin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul, biyo bayan ɓacewar wani ɗan jarida na ƙasar Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Wata sanarwa da ma'aikatar ta Saudiya ta bayar wanda ke nuna cewar tana shirye da ba da haɗin kai. Ba a sake ganin Mr. Khashoggi ba tun bayan shigan shi ofishin a satin da ya gabata, hukumomin Turkiya sun ce an kashe shi a ofishin, amma gwamnatin Saudi Arabia ta ce ya bar ofishin lafiya. Duk da haka, shugaban ƙasar Turkiya Tayyip Erdogan ya ce akwai buƙatar Saudi Arabia ta ba da bayanai gamsassu na cewar ya fita daga ofishin a ranar Talata a makon jiya, a lokacin da ya je domin karɓar takardun auren shi da wata 'yar ƙasar Turkiya. Matar da zai aura, Hatice Sengiz, ta ce ta jira shi a ofishin amma bai fito ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani ɗan ƙunar bakin wake ya afka wani ɗan takarar majalisar dokoki a yankin kudancin Afghanistan, wanda ya sanadiyar mutuwar magoya bayan shi tara, kwana ɗaya bayan da ƙungiyar 'yan ta'adda ta Taliban ta ce za ta hana gudanar da zaɓe da har-hari. hukumomi sun ce dan takarar bakin wake da yake a binciken ofishin kamfanin wanda ya gudana a lokacin da mutane suka tattaru a cikin ofishin nashi babban lardin dake Helmand mai magana da yawun ƴan sandan Abdulsalam Afghan ya shaidawa BOA cewar bom din ya raunata mutane 15 ya kuma bayyana sunan wanda abin ya afkawawa a matsayin dan takarar shine Saleh Muhammad dake neman kujerar majalisar dokokin jihar shaidan gani da ido sun ce suna sa ran jimillan mutane da suka raunata zai wuce haka da yake lokacin da bom din ya tashi akwai mutane da dama a cikin ofishin a jiya litinin ne kungiyar Taliban ta ce ta umurci dakarunta da su shiga kai harhare akan rumfunan zabe da ma'aikatan tsaro don gudanar da zaben
Yusuf Aliyu Harande aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji majalisar dokokin tarayyar Najeriya ta dawo har ta fara zama a daidai lokacin da take fuskantar rigimar shugabanci da kuma siyasar cikin gida. Madina Dauda gare ki.
Distinguished colleagues, please, you are welcome back. Take your seats. We are going to be having an executive session. We're going to have an executive session, please. Clear the gallery and the chamber, please.
Shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki kenan a lokacin da yake bude zaman majalisar a yau din nan bayan sun kwashi makonni 10 suna hutu an yi zaman yau din da lafiya kalau sabani yadda ake ganin zasu nemi tsige shugabannin su da suka canza sheka wani abu da Senator Alin Dume yace da sauran runa a kaba
ba wai ba zai yiwu ba wannan lokaci ne zai bayanar da abin da zai faru zuwa gaba insha Allah amma yanzu abin da ke gaban mu kuma kamar ni abin da nafi damuwa da shi shine wayansu abu da ayyuka da suke gaban majalisar tarayya wanda take da muhimmanci ga talakawa kuma wanda dalilin da aka zabe mu kenan kaman supplementary budget na INEC kaman budget na FCT kaman kuma bada na'am ga basussukan da ake so a doka don a aiwatar da kasafin kuɗi na bana to wayannan su ne a gaba a cikin aikin ne a gaba wanda ya shafi mutane ba wai a ce zamu amince da shugabanci mutum wanda yake mara sarin jaye kan wanda suke da rinjaye ba
a lokacin da majalisar ke takaitaccen zaman nata ma'aikatanta na zanga-zanga a wajen majalisar cikin ma'aikatan Abadat Netanyahu ya bani dalilan da yasa suke wannan zanga-zangar
kukan mu shine mun riga mun rubutu zamu kai ma FCC da ICPC
nawa ne kudin da kuke bin su
kudin da muke bin su a takaice a hada lissafi shekara 3 kenan muka yi kusan da rabi sannan duty traveling allowance kudi ne wanda jimilan ta gaba daya ta kai biliyan 2.6 ba ba mu ba ga kudin training duk aka hade duk kudin da muke bin su ya kusan biliyan 6.5
yanzu a lokacin daukan wannan rahoto dai ba wani jigo a cikin shugabannin majalisar da ya zo yewa ma'aikatan bayani kuma tuni har sun daga zaman nasu na yau domin girmama wata yar majalisa daga jihar Kwara Funke Adedoyin da ta rasu a lokacin da suke hutu Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
To gaida Madina daga batun majalisa kuma sai na shari'a inda aka baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawarar ya kori wasu manyan alƙalan kotunan Najeriya guda biyu wato da mai shari'a Ofili Ojumobobia da kuma mai shari'a James Abdulfishim saboda an same su da cin hanci da rashawa al'amarin da ya janyo tsokaci daga jama'a Umar Faruk Musa garika
wani babban lawyer a Najeriya wato barista Muhammad Shu'aib mai shari'a akan al'amuran shari'a a kasar ya yi mun karin haske dangane da muhimmancin da hukumomin shari'a da ma 'yan kasa suke baiwa irin wannan tsari na tabbatar da an yaki masu cin hanci da rashawa a bangaren shari'a domin a kawar da cutar da al'umma da ake yi a Najeriya.
In aka duba za a ga wane ne yayi korafi akan waɗannan alkalai guda biyu. Kai hukumar cin hanci da rashawa ce da kaza wato EFCC take kai wannan korafin. Wato ka san a kullun muna daukan darasi ne a rayuwa da kuma ayyukan da muke yi. Ita hukumar EFCC ta yi wani kuskure a kwanan baya inda ta dauki wani mai shari'a ta kai shi kotu ba bisa ka'ida ba. So da haka nan da aka je kotun aka yanke hukunci aka ce akwai ka'idoji da ya kamata a bi kafin a gurfanar da mai shari'a kan gaban kuliya. So saboda haka darasin da suka dauka daga wannan shi yasa kaga cewa da suka so suka bincike wannan suka samu tuhuma a kansu suka samu cewa akwai alamomin cewa sun yi almundahana da dukiyoyi haka na sun karba hanci da dai sauransu. So ba su yi abu kuskuren da suka yi a can baya ba sai suka ba abin da ka'ida ta faɗa.
Wannan irin matakin da hukumar shari'a take ci gaba dauka bai hana ci gaba da cin hanci da rashawa a bangaren shari'a ba. Akwai wani abu da kake ganin ya kamata a yi wanda zai yi tasiri fiye da irin wannan mataki na kore su ko kuma kai su gaban kuliya?
Na san abin da wuya, amma jama'a su daure su daina ba da cin hanci. Saboda idan suka san jama'a ba za su ba da ba, ba za su tambaya ba. In wani ya tambaye ka cin hanci ka kai karansa.
Barista Muhammad Shu'ab kenan, wani mai sharhi kan al'amuran shari'a a Ghana da na yi da shi a Abuja. Yanzu dai an sa ido a ga irin tasirin da wannan matakin zai dauka akan sauran alkalai da kuma sauran koke-koke da ke gaban ita wannan hukuma ta shari'a a Najeriya domin ci gaba da zakalo irin wannan alkalan domin a masa hukunci. Umar Faruk Musa, murar Amurka, Abuja, Nigeria.
Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarka kowa da takarda ta yi aji.
Gaida Umar, kamar yadda na ce an jima kaɗan za ku kira wayar muku bayyana ra'ayinku kan yadda akan hanzarta tura sojoji a inda ake ganin da alamar dai abin ya fi ƙarfin 'yan sanda. Kafin nan ga ƙarin bayani.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To da alamar akwai wani malami daga Kebbi. Wake kan layi daga Kebbi.
Abdullahi mai zama cikin uwa ya tabin Najeriya karma kuma kan da local government.
To muna jin ka mana Abdullahi.
Abin da sake kai soja ai dan saboda da likiti ya tanya soja ake bida a kai shi ga wuri don shi ka maganin shedanin duk din ne. Eh, ina don shi ne ake kai soja ga wajen san sanda zai yi.
Wato in abin ya lalace
ya ce yanzu kana ganin shedani ya kauce.
Iko Allah. Don mun gode sosai da wannan bayani naka. Har yanzu dai ga wani dan uwan ka dan Kebbi din wake kan layi a Kebbi. Salamu
alaikum, kuna magana da dan Asabe mai fata ya wuri sakatare na masu kiran waya na Najeriya na Amurka.
To mallan dan Asabe muna jin ka.
To gaskiya matsala na goyi baya a tura sojoji domin gaskiya soja babu sani babu sabo. Idan mutum ya keta doka to soja zai hukunta shi, amma kaga yan sanda da yake kulle mun suna tare da jama'a kuma an san huskokin su, za ka ina san shi an kawo doka mai kuma mutum ya kiyaye shi ka san wani ya ga hukunta wanda ya sani, amma so ta da soja ne babu
wato in da fahimce ku ba wai yan sandan na gazawa bane saboda dai an san su, don haka nan akan mutane ke dan musu ganin ai na san su, don haka nan ba su tsoron su ba wai sun gaza bane ba sosai kamar yadda wasu za su
tsama. Wani lokaci akwai gazawan kuma wani lokaci akwai gazawan.
To Allah ya kyauta, mun gode sosai. Bari mu je mu Kaduna garin gwamna. Ake kan layi a Kaduna.
Bayan ka almashi garba barka da yammaci.
Barka da warhaka.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To malam Murtala muna jin ka.
To ra'ayina ya saba da na sakataren masu buga waya na Najeriya na sashin Hausa na Amurka.
Dara ta ci gida.
Ni a gani na ai akwai mobile police da aka kirkiro ko ba haka ba.
Haka.
Gani na akwai sojojin nan mutane ne ba aljanu bane ba wasu halitta bane daban. Mobile police nan mutane ne ba aljanu bane ba wasu halitta bane daban. Me zai hana a tsaga darajar su a ba su kayan aiki? Ta almashi muna ganin kafafen yaɗa labarai ban taɓa gani duk zafin rikici ko tashi aka yi a America an tura soja ba. In ka ga an tura soja sai wata ƙasa ko wata ƙasa da suke za ta kawo musu hari ko makamanci haka. Amma ɗan sanda ma kila ba mobile police da su suke jakula duk wani hari da na ta'addanci da ni a cikin gida. Ya kamata a ɗaga darajar mobile police wanda mun gani lokacin yaƙin da ta tsira su suka yi ƙoƙari. Amma sojoji darajar su na ƙarewa ne su da aka san su a daji a bayan gari kullum ka dinga ganin su sai ka zo ba ka tsoron su ba.
Malam Mutala
masu ƙasa za su gyara wannan tsari ta almashi.
Malam Mutala baka ganin akwai dalilin da isa ake cewa babbar magana ɗan sanda ya gagawar soja?
A wannan ai abu Bahaushe ne ya faɗa su mobile ɗin ma muna ji suna duk wanda ya je goza ya training irin ɗin shi daban da na soja ko ba lura ba mobile police ma ya kamata a ɗaga darajar su ne kuma su suka iya siyasa kin ga soja bai san siyasa ba su suka iya san inda za su gano mai laifi shi maganin shi soja ya zo ya ƙarfi kawai.
Tun gode Mutala. To har yanzu dai muna Kaduna ɗan wake kan layewa Kaduna.
Wa
alaikum salam.
Gina da Bala'i Biyar
to muna jinka.
Dukkan magana ya kamata a ce a ban ma 'yan sanda wasu harkar in dai ya yi kallon shi a tura mu ba saboda soja shi an yi zo ba su ne ba kawo da lemayi da mara laifi ne mu yake yasa gaba ɗaya. To fa'ida ne a ba su mu ba kayan aiki wanda su za su kwanta da wannan tsaggoman ba tare da wani.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi naka mai muhimmanci kai ma dai bari mu je mu Taraba wake kallai a Taraba.
Kana magana ne da Malam Ya'u mai kallo kin daga mutum biyu kasar local government.
To Malam Ya'u muna jinka.
Eh ni a ra'ayi na ina ganin a bar soja duk wani tsaro in dai kai tsaro ne soja shi ne kan gaba kan komai.
Ko bata baci ba?
Eh to ko da bata baci ba soja akwai wanda ta baki abin yi dokan da ta baki wanda soja zai magani sa akwai kuma nan natsuwan ma wanda soja shine zai magani wannan abu sakamakon wannan ganin police ana iya sabo da shi da yanayin police yanzu ina gani kaman tsaron police yanzu kwata kwata baya rike tsaro kaman soja gaskiya soja ya fi ni a ra'ayina.
To mun gode da ra'ayinka bari mu je mu Jalingo wake kallai a Jalingo.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Ana magana da lambar jangani majalar cikin gari Jalingo.
To muna jinka.
Sai magana ni mana suna goyon baya ga al'amari duwen su a rikicin cikin gida a bar a 'yan sanda. Domin duk lokacin da aka tura sojoji kan mai uwa da wabi ne domin ba sa iya tantance mara gaskiya da mai gaskiya.
Ah, wai abun nufi malam idan abun ya lalace ana ganin kamar dai ya ni 'yan sanda su ma abun ya yawa bai kamata shin a gaggauta tura sojoji ba kafin a karkashe mutane?
A dukkan kamar magoye mutumin da suke saurara ga gaskiya magana soja yakin cikin gida yakin Najeriya da na waje da aka kai su bakin boda nan ne ya kamata su tsaya mana iyaka. Amma duk abin da ya shafi cikin gida Najeriya ya kamata a rasu a tura sojoji shi ne gaskiyar magana.
To mun gode sosai bari mu je Naija wake kallai a Naija.
Ibrahim yankin kin hula garin mai zo da yakin ba.
To Malam Ibrahim muna jin ka.
To gaskiya ni ra'ayina akan wannan tura ainihin sojoji ko 'yan sanda.
To Malam Ibrahim da alamar layinka ya katse to bari mu bada dan uwanka dake Kwantagora wake kallai a Kwantagora.
Sai ni ne wannan da alamar daga Kwantagora.
To muna jin ka.
Yana da kyau su 'yan sanda ai su ne dama mutane waɗanda yake son shaku da jama'a. Saboda haka sojoji kuma ayyuka ya yi masu yawa su dama ai su soja in an kai su ga filin dan rabu su san mai laifi ba su san mara laifi ba. Yana da kyau wannan aiki a ban ma 'yan sanda tun da in 'yan sanda ma sun yi karanci hukuma ya kamata su yi kokari su kara daukan yara tun daga sunan san gama makaranta ba ayyukan yi.
To mun gode sosai da mun gode na kwanta gora. To bari mu je mu can iko washe kallaye a Lagos.
Alhassani ne daga Lagos ko Yimbo.
To Alhassani muna jin ka.
To gaskiya ni shawara ta gaskiya aka sojoji dan sojoji su ne maganin kowa da kowa wallahi. Saboda gaskiya yawanci ɗan sanda wasu da cin hanci kuma ana kallon su yau da gobe amma sojoji ne maganin duk wani tunani a Najeriya.
To amma wasu ta suke ma shi ma kanshi soja din in ya dan kwambi cikin jama'a sai ya fara zama kamar wani zai dan sandan wani iri haka.
In dai soja dai mai kishin kasa ne mai so kasa ta ci gaba wallahi in dai tsakanin ta da Allah yake to duk wani fitinanne zai ma galauta.
To mun gode sosai bari mu dawo arewa wake kallaye a Naija.
Assalamu alaikum sunana Awwal Kagara in jiya ana ce mun dogon tara.
To dogon tara
ina magana daga na amfani a Bargu.
Dogon tara muna jin ka.
Na'am warke na kama layi ne amma ban tabbatar da abinda ake
wato
kira a kai ba.
So muke mu jira ayoyin ku kan shin kamata yi a gaggauta tura sojoji a inda ake ganin fitinar tafi karfin yan sanda koko.
A gaskiya wannan fitina ta fi karfin yan sanda sai dai sojoji su ne za su daidai da irin wa'innan fitinan.
To mun gode da ra'ayinka bari mu je mu wajen wani abokin wasan ka dan Katsina wake kallaya Katsina.
Hello assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barka da la'asariya.
Barka da warhaka.
Mai magana Alhaji Lawal Karo fi da ke tsangama garma kuma dan jajar Katsina a Najeriya.
To muna sauraron ka.
Alhamdulillahi. Naji maulidi kuma watanni a irin nawa shawarar. Ya kamata su kanjin kansu yan sanda. Ya kasance a ce an ainihin yawan tafi da kayan aiki. Don musamman wani lokacin karancin kayan aiki shi ganin kama a ganin gazawa. Amma mutum za a ce an ba su kayan aiki sosai. Don Allah da su ma za su taka rawan gani saboda irin alƙawarin suka ɗauka za su kare ƙasa daga al'umma da take ƙasa. Ya kamata gaskiya ni kira al'ummar gaskiya ta yawa ta musu kayan aiki a ba su kayan aiki muhimmi masu kyau.
To mun gode da ra'ayinka da fatan hukuma za ta ji. Bari mu koma Kaduna garin gwamna wake kallaya Kaduna.
Ibrahim ka almasi barka da yamma.
Barka Maridu.
Nagode. To alhamdulillah abinda nake gani dangane da ita kanta wannan maganar ita wannan da ake cece ku ce akai. Ai shi dan sanda idan ka lura da kyau abubuwan ne da yawa gaskiya muna kira ma da gwamnatin Najeriya da ta inganta su kansa aikin ɗan sanda ɗin gaba ɗaya. Saboda ka kamar inda shi Murtala ya magana ai shi ɗan sanda akwai mobile police. Su wannan mobile police ɗin sun fi ƙarfin duk wani wanda kake gani ɗan sanda ne wanda yake aikin da suke sun fi ɗan sanda. Shi idan ka ga an tura soja gaskiya al'amari he guri ya ɓaci an tabbatar da cewa ba alamun gyara. To ka ga wannan soja zai iya aiki a nan gurin amma gaskiya al'amari shi fa soja idan ya je. Da wanda da ruwan shi da wanda ba ruwan shi gaba ɗaya zai iya hada gaba ɗaya magani ya markaɗe mutane karshe ne muku fata alkari Alhaji.
To mun gode sosai Alhaji Musa, mun gode sosai da fatan za a ci gaba da wato kasancewa a wannan shirin. Mun gode wa dukkaninku, mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu koma labarin wasanninmu na ranar yau da wasannin ƙwallon hannu na tennis inda ɗan ƙasar Croatia nan Maranchi Lek a wasannin Masters na birnin Shanghai ya sha kashi a hannun ɗan ƙasar Shilia Nikola Jari da ci 2-6, 7-6, 7-5. Shi dai Maranchi Lek yana na biyar a duniya yayin da Nikola Jari da ya doke shi yake na 48. Jari ɗin zai kara a zagaye na gaba duka a wasannin na Masters na birnin Shanghai da ɗan ƙasar Birtaniya Kil Edmond ko kuma ɗan ƙasar Italiya Andrea Sassi. Shi ma Benoit Paire ɗan ƙasar Faransa a wasannin na Masters na birnin Shanghai ya lalabe Pablo Carreño Busta da ci 6-3, 6-4. Kuma zagaye na gaba zai goga da Alex Deminor a wasannin na Masters na birnin Shanghai. A wasannin kwallon kafa kuwa yanzu haka ana gab da koran mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Monaco ta kasar Faransa cewa da Leonardo Jardim dan kasar Portugal kasancewar kungiyar ta AS Monaco da ta kasance ta biyu a kakar wasannin kwallon kafa na Ligue 1 na kasar Faransa shekar ta gabata tana a matsayi na 18 a kwallon kafa na Ligue 1 Conforama na banana kasar ta Faransa inda kungiyar take shan kashi har sotara a wasannin guda tara da ta buga a kasar ta Faransa ko kuma a Champions League ta nahiyar Turai kuma wanda ake zaton zai ci gaba da korar da kungiyar ta AS Monaco shine Thierry Henry tsohon dan kungiyar na AS Monaco ta kasar Faransa kuma tsohon tauraruwar kungiyar kwallon kafa ta kasar ta Faransa wanda ya ci kofin duniya ta rada ita Faransar a shekara ta 1998 haka zalika ya buga kungiyoyin kwallon kafa na Arsenal da Barcelona a wasan kwallon basketball ko na kasashen Turai kusanciya club din Strasbourg na kasar Faransa ya dake Petrol Olympija na Slovenia dazu-dazun nan da ci 81-71 yanda NBA ta basketball ta kasar Amurka Charlotte ta shahe Chicago Bulls a ranar jiya da ci 110-104 yayin da Indiana ta lalabe Cleveland Cavaliers ta ci 111-102 zamu karkare wasannin na ranar yau da wasan tseren keke a gudun zagayen kasar Turkiya inda Fernando Gaviria a ranar farko na soma wasannin na tseren keke na kasar ta Turkiya ya rai wani mummunan faduwa wanda ya jawo masa rauni a kafa dan kasar Colombia mai shekaru 24 Fernando Gaviria sai isa a ranar gobe a kasar Belgium domin a duba lafiyar jikinsa tunda dai ana iya cewa kakar wasannin tsere ga Fernando Gaviria dan kasar Colombia ta wannan shekara ta rage ta kare Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to a gaida Haruna ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amman fa a taƙaice
shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya gayyaci Papa Roma Francis da ya ziyarci birnin Panyong Kim Kyon mai magana da yawun shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya gaya ma manema labarai yau talata cewar shugaban Koriya ta Kudu zai mika goren gayyatar shugaban Koriya ta Arewa ga Papa Roma din idan ya ziyarce shi ranar 15 ga watan Oktoba shugaba Moon zai gana da Papa Roma Francis din a cikin kwanaki tara da zai yi na rangadi a kasashen Turai da suka hada da kasar Denmark, France da Italy gayyatar da Kim Jong-un ya yi wa Papa Roma na daya daga cikin kokarin da yake yi na ganin ya fitar da kasar shi daga zaman saniya ware a duniya wanda ya hada da taro sau uku da ya yi da shugaba Moon kana da ganawar da ya yi da shugaban Amurka Donald Trump a watan Yuli a Singapore mahaifin nashi Kim Jong na biyu ya taba gayyatar Papa Roma Francis Papa Roma John Paul na biyu a shekarar 2000 amma bai samu halarta ba
to masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai kuma gobe da safi ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Yusuf Aliyu Harande da ya karanto mana labaran duniya da Julie Recreation wacce ta hada mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin Rap McLean ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma goben